tashin annabawa suka yi. Sannan manufa ta tara ta amiqul ittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ta amiqul ittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya je aikin haji to ya kai matuka wajen zurfafa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don ba yadda za ka kai aikin haji sai ka bi yadda manzon Allah ya shi sace khuzu anni manasikakum, ku koyi ku karbi aikin hajinku daga gare ni. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana yadda za mu aiwatar da wannan ibada ta aikin haji. To wanda ya je aikin haji ya kai matuka wajen amsa kira da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan manufa ta goma shine mukhalafatul mushrikina fi a'malihim wa dalalatihim. Idan mutum ya je yayi aikin haji to ya sabawa mushrikai a wajen ayyukansu da kuma barnansu da batansu. Su suna da wani aikin haji da suke a zamanin jahiliya wanda ya sabawa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi. To idan mutum ya je aikin hajin nan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar, tare da fahimtar kalmomin da kake faɗa a ko ina da fassarar su da ma'anarsu, to za ka ga cewa an jawo ka gurin nan ne domin a nuna maka tsantsan tauhidi kuma a raba ka da shirka. Yadda an ka je garinku duk inda kaga ana shirka to ka ayi da kai, domin ka je ka cewa Allah labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Wannan la sharika lak din da ka tana ta aikin haji to ka taho da ita gida, ka taho gida ma la sharika lak, in an zo ibada la sharika lak, in an zo komai ka ce la sharika lak, komai zan yi shi ne yadda Allah ya ce kuma ga Allah shi kadai, ba tare da cudan ya shi ko gaura ya shi ko cudan ya shi da abokin tarayya ba. Haka wannan shine manufa ta goma. Sannan manufa ta goma sha daya ta zakkurul akhira, wato a cikin aikin haji akwai tunanin lahira. Aikin haji zai tuntuno maka, zai sanar da kai, zai kuma nuna maka ma menene lahira, domin tun daga miƙati za ka ga irin shirye-shiryen da ake yi kama da lahira. Za a zo a yi wanka da ake yi mace wanka, a sa likafani, a sa ihrami kamar yadda ake samu mace ihrami, sannan kuma a taho kai ba hula, ba takalmi kafa ciki, ba a shafa turare ba, ba a sa kaza ba. Duk dokoki ne ga su nan sun kai tara waɗanda ake yi a miƙati, wanda wannan zai nuna maka cewa lalle wannan aikin hajin zai tuntuna maka lahira. In ka zo Arfa za ka ga za ka yi tunanin lahira da haɗuwa da Allah. Saboda haka akwai koyar da manufar nunawa mutane lahira a aikace a cikin aikin haji. Sannan manufa ta goma sha biyu ta haƙiƙul ukhuwati diniya, ta haƙiƙu al'ukhuwa addiniya. Wato daga cikin manufa ta aikin haji akwai ta haƙiƙul ukhuwa addiniya, wato tabbatar da yan uwantaka ta addini. Yan uwantaka kala-kala ce, amma akwai ta addini. Ita wannan ta addini ita za ta sa da baki da fari da Balarabe da wanda ba Balarabe ba, ajami da kuma baƙaƙi tashin sama da ƙasa 154. Za ka samu kowace ƙasa da irin tutarta, wato a wannan guri ƙasashen duniya waɗanda suke halartar. Wato da wuya ka ga wata ƙasa ba ta da wanda ya je aikin haji ko mutum ɗaya. Saboda haka wannan za ka ga tuto sun ƙasashe ga su nan kala-kala, duniya kaf ta haɗu tana cewa labbaika Allahumma labbaika. To daga nan ake so a ɗauki wannan saƙo a shiga duniya da shi, duk inda shirka take a je a yaƙe ta, duk inda bid'a take, duk inda wani aikin ɓata yake a je a yaƙe shi. Saboda aikin haji ya koya mana wannan. Sannan kuma za a so juna, za a girmama juna, za a mutunta juna, za a taimaki juna, za a nuna ƴan uwantaka da soyayya. Yadda za ka haɗu da mutum bai san ka ba, baka san shi ba, baka jin yarensa, baya jin yarenka, amma ka ga yana ƙaunarka, kana ƙaunarsa. Abinda ka zo yi shi ya zo yi, abinda ya kawo ka shi ya kawo shi, abinda kake faɗa shi yake faɗa, da kun fita daga wannan abin shikenan, ba wata guri kuma da ku sake haɗuwa da shi. Amma za ka ji yana labbaika, kana labbaika, amma da ka ce yi magana da wani yaren ko ma yi magana da wata yaren, ba za ka gane me yace, ba zai gane me kace ba. Saboda haka akwai wannan al'ukhuwa addiniya. Sannan na goma sha uku at-tarabbi alal akhlaqil fadilati, daga cikin manufofin aikin haji na goma sha uku shine samun tarbiya da horowa akan ɗabi'u masu daraja. A aikin haji in faɗa gare ka sai an ƙure ka, in rikici gare ka sai an kure ka, saboda akwai gurare wajen guda bakwai da zamu bayanin su, wanda in baka da hakuri sai an yi fada da kai tun da anan, tun daga kamma kam din nan da kake ganin an je turmutsitsi wajen daukan jaka da wajen shiga layi da wajen hawa mota da sauransu, tun daga nan zaka fara gane lalle ka fara aikin haji. A zo layin shiga jirgi, wani ya shiga ya manta jaka, wani ga jakan kuma duk iri daya, wani ya dauta wani a ta rigima, wani ya zauna a kujerar wani, wani ce sai ya tashi ya koma kan lambar sa a ta rigima. To tun daga nan zaka koyi mu'amala da mutane, sannan a sauke ku a airport wajen raba ku da sallamar da zai je ba, sai ya hawaye sako ya hawaye sako da sallamar su, bai sallamar dakin su ba, saboda bai taba ganin wannan abun ba. Wani akan harkar kuɗi zai ga ainihin wato wannan kuɗin ma bai sai da ake canza shi ba, a bashi riyal dan 500, a bashi riyal dan 200, a bashi dan 100, a bashi dan 50, ya tafi siyayya, baya jin yana son ya ci abinci, bai jin maganar wanda zai sai abinci a gurin sa, yana son ya sai kaya, shi wancan baya ji, shi ma baya ji. Shi za ka ga yanzu mafi yawa ɗan Bengali din nan masu sai da kaya za ka suna jin Hausa, nawa nawa Alhaji, sannan baka shina ba, in dala ka je da ita wajen canjin dalan nan ma ka samu matsala, in wajen abin nan ne. To waɗannan abubuwan duka ilimi ne mutum zai koya a cikin wato manufa ta yin aikin wato haji. Saboda haka anan zaka koyi halaye, sannan a zo a haɗa ku a ɗaki ɗaya, ku biyar, ku shida, wani mai tari, wani mai bacci, wani mai munshari, wani mai yawan shiga baɗaki, wani ma ya taya muku rihi za yadda za ku yi, wani ko mai surutu, wani mai yin waya, wani mai daɗewa a baɗaki an kira sallah kuma gashi mutane suna so shiga baɗaki shi ya shiga ya daɗe, wani mai ƙin yin bacci da wuri. To waɗannan abubuwan duka sai an ƙure ka wajen shiga baɗaki da gurin kwana a cikin ɗaki da sauransu, da hawa layi da kuma tafiya. To duk waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye mutum zai gamu da su a lokacin da ya je ko kuma ya je gabatar da aikin haji. Saboda haka za ka koyi, sai ka koyi ɗabi'u masu kyau, in ba haka ba za a yi ta faɗa da kai. Sannan na 14 ta manufar zuwa aikin haji shine tahqiqul wasatiyya. Abin da ake kira al-wasatiyya shine tsaka-tsaki. Sha addinin musulunci ya hana ifradi, ya hana tafari'i, ya hana jafa'i, ya hana guluwi, wato ya hana wuce gona da iri da kuma kasa gona da iri, kuma ya hana wato zurfafawa, kuma ya hana takaitawa, sai dai kuma a yi shi tsaka-tsaki. Tsaka-tsaki shine wasatiyya. To za mu ji menene aka koya daga aikin haji na ɗabi'un wasatiyya, shine takaitawa ba tare da wuce gona da iri ko kasa gona da iri a cikin ayyukan ibada ba. Sannan na 15 daga cikin manufar aikin haji istish'aru minnatillahi azza wajal. Mutum ya ji irin ni'imomi da baiwa da alherin da Allah ya masa, ya gode wa Allah ya yi shi musulmi, ya gode wa Allah ya yi shi mai lafiya, ya gode wa Allah ya fi shi a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya gode wa Allah da Allah ya hore masa ya je haji, ya gode wa Allah da ya je ƙasa mai tsarki, ya je ya sauke wannan nauyi, ya yi wannan ibada, ya dawo cikin farin ciki da jin daɗi. Duka waɗannan ya ƙirga su a cikin abubuwan da Allah ta'ala ya yi masa, wanda ba shi da harshen da zai iya wa Allah godiya, sai dai kawai ce Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode. Waɗannan su ne manufofi guda wato ainihin 15 da muka gabatar da muƙaddima, wanda su ne za mu duba a cikin wannan wato a saƙo namu a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa. Abu na farko shi ne wanda muka yi bayani, shi ne babban manufa zuwa aikin haji, babban manufa ta ƙarshe, ta ƙolin ƙoli da za ta sa ka ji haji, shi ne ta haƙiƙun tauhid. Ana zuwa aikin haji ne domin a tabbatar da tauhidi. Ma'ana menene tauhid? Tauhid kalma ce da muke ta rana ta, amma ma'anarta shi ne kaɗaita Allah da bauta, ko kaɗaita Allah da duk abin da ya shafi Allah, ba a taranyantar da wani da Allah. Shi ne ma'anar wahada, yu wahidu tauhid. Wa tauhidu shi ne ifradullahi ta'ala bima ya khtassu bihi, kaɗaita Allah ta'ala da abin da Allah ya keɓanta da shi a cikin yin halitta, shi kaɗai ya halitta, mallakar halitta shi kaɗai ya mallaki halitta, gudanar da halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta, duk ba shi da abokin tarayya a cikin waɗannan abubuwan guda uku. Sannan shi kaɗai ya cancanci bauta, ba abota kuwa sai shi, ba wanda ya cancanci bauta sai Allah. Duk wanda ya ɗauki bauta ya gudanar da ita ga wani Allah, sawa'un wannan mala'ika ne daga cikin mala'iku ka bauta masa, ko annabi daga cikin annabawan Allah ka bauta masa, ko kuma wato malami daga cikin malamai ka bauta masa, ko wali daga cikin waliyai ka bauta masa, ko kuma wani aljani ko wani ruhani ko wani iskokai ko wata fatalwa ko mutanen boye ko dodanni duka waɗannan ba a bauta musu duk bayin Allah ne sai dai a koyi bautan Allah daga malamai su kuma su koya daga annabawa su kuma annabawa Allah ne ya aiko su su gaya mana yadda za a yi bauta ta haka ba a bauta wa annabawa sai dai a bauta wa Allah ta hanyar karantawa annabawa zaga wanda suka bauta annabi Isa wanda suka bauta Uzairu Allah ta'ala ya kira su kafirai gashi annabi suka bauta amma ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam ma kana li basharin an yu'tiya allahu alkitaba wal hikmata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون سلك باب وانا النبي سكن أنا باب الله فاتي يزو ده توحيدي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت ما أرسل قبلك برسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سوراك توحيدي أنا باب ده أوسكين مالك عبد الله وعبد الله مالك من إله غيره هو النبي ينأى عبد الله مالك من إله غيره كبوتا والله باكود ونيوان دي چنچن كبوتا إمبا الله شكريبا سراك تندق ميكاتي متنزيت أو كحرما أو جان حرما ننزيت لبيك اللهم لبيك نيما أنا لبيك اللهم لبيك نا أمسا مكا الله نا أمسا مكا نا أمسا مكا الله تميك أمسا Allah ne ya kira ka ka taho bauta ka ce Allah na amsa ka je ka biya kudin jirgi ka je ka nemi visa ka je aka ma allura aka baka jaka aka baka uniform aka baka sauran takaddu aka yi maka yellow card aka yi maka takaddu aka sama maka jirgi aka dauke ka aka kai to wannan amsa wadda kai ka ce Allah na amsa to da ka amsa ka zo ka yi me nazo in bauta maka kai kadai kuma in jaddada maka cewa ni ba bawon kowa bane bawon ka ne kai kadai in jaddada anan cewa bazan bauta wa kowa ba in ba kai ba in jaddada anan cewa bazan karbi umarnin bauta daga kowa ba sai kai in jaddada maka cewa bawon da ya cancanci bauta da gaskiya sai kai in jaddada maka cewa bauta gare ka kadai ake yi sannan ana karban yadda ake yin bauta daga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka addini la ilaha illa Allah ne Muhammadur Rasulullah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma za a yi bautan nan ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ya koyar da ita zaka duk abin da ake kira bauta sallah ne azumi ne zakka ne haji ne addu'a ne neman tsari ne neman kariya ne neman agaji ne neman bukata ne tawakkali ne isti'aza ne isti'ana ne istighasa ce duka abin da ake wanda ake wa Allah shi kadai to ba za ka dauki wannan abin ka sarrafa shi zuwa ga wani Allah ba musaraka wannan shine babban manufar zuwa aikin haji shi yasa yazo a wannan ruwaya ta musulun daga hadisin Jabir yace fa ahalla bit tauhidi kaga anan kalmar tauhidi ta fito a cikin hadisi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi na 1218 a cikin sahih muslim sai yake cewa fa ahalla bit tauhidi hadisin Jabir sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga murya ya dau harama da tauhidi to me tauhidin shine labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika na amsa maka Allah na kuma amsa maka kun ga kalmar amsa wannan ta fito sau hudu a cikin kalmar talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika kaga labbaika ta fito sau hudu sannan kuma la sharika laka ta fito ita ma sau biyu labbaika la sharika laka labbaika labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak saboda haka labbaika allahumma Allah na amsa maka amsawa na amsa maka ba abin bauta da gaskiya sai kai na amsa maka akan wannan cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai to na amsa wannan sakon sannan innal hamda laka yabo naka ne kai kadai baka da abokin tarayya wa ni'mata ni'mata ka ce kai kadai baka da abokin tarayya wal mulk mulki naka ne kai kadai baka da abokin tarayya saka amsa ba ta zama a cikin abuwa guda hudu na farko ka amsa cewa Allah ba shi da abokin tarayya a cikin amsa maka addu'ar da ka zo yi haka addu'a ana yin ta ne da sunan bauta ko addu'a da sunan neman bukata. In an ce addu'a tana daukar ma'ana biyu, addu'a da neman bukata da kuma addu'a da bauta. Wanda ya salla, ya azumi, ya zakka, ya haji, duka ya bauta wa Allah ne da waɗannan ayyuka. Haka wanda ya daga hannu ya ce Allah ina da bukata ka biya mu, wannan ita ma sunan ta addu'a. Da haka ake raba su du'a'u sana'in da kuma du'a'u talab. Du'a'u talab shine ka ce Allah ba ni kaza. Du'a'u sana ka yaba wa Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. To wannan shine wato wanda ya hada waɗannan kalmomi na ibada. So da haka sai ya ce alhamda, kaga alhamdu ya tabbata ga Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ni'ima duka daga Allah take, ba wani wanda ya maka wata ni'ima sai dai ya zama sababin samun ni'imar, amma ni'imar ta Allah ce. So wa ni'ima ce ta kuɗi ko ta mulki ko ta mukami ko ta kaki ko ta hujera ko ta lafiya ko ta wani ci gaba ko ta wata daraja, to sai dai Allah ya maka ta kan wani, amma dai ainihin wanda ya maka abin Allah ne subhanahu wataala. To haka nan mulki, mulki duka na Allah ne. Mulkin nan da ake na duniya din na aro ne. Isa zaka ga ko ka kare ko mulkin ya kare, ko ka mutu kafin mulkin ko kuma bayan mulkin ka mutu, babu dai wani abu da zai dawama. Ga limitation na mulkin, mulkin da kake yi iya garin ku ne ko iya lokar gaman ku ko jaku ko kasar ku, sannan iya kasar ta kuma din da kaje wata kasa sunan ka bako, kaga mulki yana da iyaka. Sannan mulkin naka dole zai fara daga lokaci kaza, zai kare daga lokaci kaza, ko ma sai Allah ga dama zaka kai lokacin, Allah ga dama ma sai kira ka lahira kafin tenuwa ka ta kare. Wata ran kuma kana gani tenuwa ka za ta kare, ana mulkin babu kai a gani, kaga ana jiniya da kai ake yanzu, ana wani kana kallo. Da in ka taho kai ne ake kora mutane, yanzu kai ake korewa wani zai taho. In ka taho da kai ake kallo, yanzu kai zaka kalli wani. Da kai kake bada umarni, yanzu baka ake. Da cewa kake a yanzu kai ake cewa kai. Da kai ne mai fada a jin, sai dai a fada ma ka ji. Saboda haka haka duniya take juyin waina ce. Haka take kujera aski ce. Wani ya hauye soka, ya ba wani shi ma ya hauye soka. Saboda haka wannan zai tabbatar maka da cewa ashe alƙaura muke ɗauka a cikin kalmomin da muke nanatawa. Da haka ya kamata alhazai su san ma'anan wannan kalma da muke nanatawa, labbaika allahumma labbaika. Muna faɗa ko alƙawari ne cewa fa ba mu ba shirka. Muna ɗauko alƙawari ne cewa yabo ga Allah shi kaɗai zamu yi, bauta ga Allah shi kaɗai zamu yi, ni'ima duka daga gurin Allah take zuwa mana, sannan mulki gaba ɗaya na Allah ne shi kaɗai, shi ne abin da muke nanatawa a wannan ɓangare na wato tauhidi da muke nanata a cikin aikin hajji. Shi sa Annabi alaihi salatu wassalam lokacin da ya ɗau harama, hadisin wato Ibn Majah wanda yana nan cikin sahiha, ya ce Allahumma hajjatul la riya'a fiha wala sum'a. Allah na ɗauko haramin hajji wanda babu riya a cikinta, sannan ko babu jiyarwa, babu riya babu jiyarwa. Sannan kuma yana gana mana ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Allah ta'ala faɗa hadisi kudisi, ni ne mafi wadatuwar masu tarayya gabarin tarayya. Duk wanda ya aikata wani aiki komai kankantansa, sa'un na zuci ne ko na baki ne ko na gabbai, ya taranyantar da wani na a ciki, to ni na barwa wanda aka yi wa tarayya, ni ba na son nawa ɓangaren. So da haka in za ka yi wa Allah ibada ka yi masa shi kadai, kul inna salati, ka ce sallata da nake yi a zahar la'asar magariba isha asuba da sallar idi da sallar roƙon ruwa da sallar kusufi da sallar istikhara da sallar jana'iza da sallar idi da sallar juma'a, duka sallolin nan da muke kaf da muke ruku'u mu sujjada cha muke Allahu akbar, mun dago Allahu akbar, mun tafa Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamid. So haka ana yin sallah ne domin a tabbatar da tauhidi. Da haka sallar mu ga Allah muke yin ta gaba da ko sallah ana yana nufin addu'a wanda ya hada da ita. Duk addu'a da muke yi muna roko da yabo da jinjinawa da kirari wanda ake da nufin ibada, to muna yi wa Allah ne shi kadai. Wa nusuki, nusuki yana daukan yanka da mutum zai yi, sawa'un yanka ragon suna ne, ragon layya ne, ragon hadaya ne, ragon fidiya ne, ko wani abu zaka yanka sai ka yanka shi da sunan Allah, ko manufar yanka shi ta zama wato dan Allah kai, ko kuma yana nufin duka ibada gaba daya. Wa mahayaya wa mamati, duka ma rayuwata, shige da fice na, kasuwanci na, sana'a ta, siyasa ta, mulki na, neman kuɗi na, karatu na, duka lillahi rabbil alamin. Na yin su ne lillahi, to lillahin rabbil alamin shine malicin talaka. Sai ce la sharika lahu, kuma babu Allah bai da abokin tarayya. Wa bi zalika umirtu, yace da wannan ne aka umarce ni in tsaya akan tauhidi. To da aka kaga ashe kenan wato manufa ta tauhidi. Na biyu shine samun tsira daga wato azabar Allah da kuma samun rabauta cikin samun yarda Allah. Wannan zamu ga daga cikin wato manufofi na aikin haji wanda ko nawa ka kashe aikin haji ba za ka ji nauyi ba, ba za ka ji zafi ba, ba za ka ji asara ba. Dan waɗanda ba mu ba gani suke a mutum zai dauki miliyan 9 ko ya dauki miliyan kai ko miliyan 100 ce. Muna fatan Allah ya hore mana mu je mi. Su ba su sani ba imanin da muka yi da Allah. In kaga muna cewa a rage kuɗi kawai wasu ne ba su kuɗin su bai cika ba ko muke so a sauƙaƙa musu dan aje da yawa. Amma wallahi ko haji za ta kai miliyan 100 na tabbatar maka sai wani ya ji. Wani zai dauko miliyan 100 ya bayi ya ji. Saboda haka kawai ne ya dauka ko dan haji ta yi tsada ba za mu je ba sai dai in ba mu da hali. Kuma dama su dan kuma ta yi tsadan kuma Allah bai dora ma ba. In ta yi tsadan da ba za ka iya zuwa ba kuma shikenan baka da halin zuwa kenan. To amma Allah ta'ala sai ya hore wa musulmi sun je. Ba yadda za a ce saboda ko corona da ake sai da aka yi aikin haji. Dan kadan din ne da aka samu ba a dai rufe Ka'aba ba. A rufe ko ina a duniya amma ba a rufe Ka'aba ba sai da aka yi dan dai kadan mutane yadda suka je suka yi aikin haji a lokacin. To da haka kaga wannan ya nuna mana wannan abin al'ummar musulmi sun dauke shi da muhimmanci. Kuma ga shi so ɗaya aka ce ka je kai na wajibi in ka koma na fila ne. Amma duk da haka wani sai ka ga ya shekara 20, 30, 40 akwai wanda ya ce ma ya shekara 50 a jere yana zuwa aikin haji bai fashi. Saboda yana da hali yana da iko yaraka yana zuwa ya nanata kuma yana jin daɗin haka. Shi yasa Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya aikin haji bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Bukhari ya tona hadisi mai lamba ta 1521. Muslim ya rawaito mai lamba ta 1350. Haka kuma a wani hadisi yake cewa haji kubutacce ma'ana wanda aka yi shi akan ilimi da kuma ikhlasi da sunna to ba shi da wani sakamako da za a wa wanda ya wannan face a shigar da shi aljanna. Wato ko wannan ya isa ya sa to aljanna tana siyuwa ne. Ya ce inna sil'atallahi ghaliya inna sil'atallahi aljanna. Aljanna Allah ba ta siyuwa saboda tsadarta ba za ta siyu ba wani abu da za ka siyi aljanna da shi. Isa Allah ya ce waɗanda suka kafirta da za a ce suna da duniyan nan da abin da ke cikinta na dinari a kansu baya a cece su ranar kiyama ba za a karɓa ba. Matu ƙubbila miyo. Wani hadisi shi ma Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 1773 Muslim mai lamba ta 1349. Haka nan hadisi na uku wanda shi ma yake nuna mana falalar aikin haji lokacin da Amr ibn al-As ya zo zai musulunta sai ya ce ya Rasulullah mai ko hannu in maka caffa akan na musulunta. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ko hannunsa sai Amr ibn al-As ya rike hannunsa. Ita ka ce mi ko hannu kai mun cafa sai ce ya Rasulullah ina son sa sharadi. Yace wannan sharadi zaka sa? Yace ina son Allah ya yafe min duk abin da nayi a baya kafin na musulunta, ina son kafin na shiga musulunci a yafe mu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka shina bane cewa musulunci yana rushe duk abin da ya gabace shi in ka musulunta afallahu amma salafa. Sannan hijira tana rushe duk abin da ya gabace ta na kurakurai. Haka nan haji yana rushe duk abin da ya gabace shi na kurakurai. To kaga anan muhalli shahri yazo yake ta wa anna alhajj yahdimu ma kana qablahu. Haji yana rushe abin da ya gabace shi na wato zunubai da aka aikata da an yi haji to Allah sai ya goge wannan abu. Kaga wannan hadisi Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 121. Ba haka nan akwai hadisi na hudu wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Imam An-Nasa'i daga hadisi Abdullahi dan Mas'ud da isnadi Hasan. Tirmidhi ya rawaito shi mai lamba 810, Nasa'i mai lamba ta 2631. A cikin wannan hadisi Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ku bibi tsakanin haji da umara, ma'ana ku yi haji ku yi umara, ku yi haji ku yi umara, ku ta zuwa haji kuna zuwa umara. Yace domin fa innahuma yanfiyanil faqara wadh-dhunuba, domin tabi'u bainal hajji wal umrati, ku bibi ku jeranta tsakanin haji da umara. Ku yi haji ku yi umara, ku yi haji ku yi umara, ku yi umara ku yi haji, ko kai haji da umara a haɗe, ko ka fara yin umara kai haji shi ake kira kai umara, daga baya kai haji shi ake kira tamattu, ka hada haji da umara shi ake kira kirani, kai umara haji shi kadai bayan sa kuma ka je kai umara shi ake kira ifradi. To saboda haka wannan duka yace ku hada tsakanin haji da umara, ku bibi tsakanin, ku jeranta tsakanin haji da umara. Fa innahuma, domin yawan yin haji da umara da jeranta su ينفيان الفقر والذنوب suna kore talauci kuma suna kore zunubi isa mafi yawan da suka je haji daga sun koma mafi yawan wanda suka je haji suke koma inda mutai jaji so ɗayan nan sai kai kuma ya sake koma mafi yawan masu zuwa hajin nan masu imani ne masu hali ne amma kuma zuwa suke yi wani za ka ga yana da shanu wa falatani a daji yana da shanu da yawa zai dauki uku hudu ya siyar da tafi aikin haji duk da tsitsi din nan da ake cewa ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi amma alhazai nawa ne suka biya aikin haji a Najeriya sun kai nawa sun kai 50,000 to 50,000 ma ka dauke shi a miliyan 9 so 50,000 nawa kenan waye riki miliyan 9 so 50,000 biliyan 9 awa biliyan nawa kenan biliyan 450 to wannan biliyan 450 din misali kaga ka ce ba kuɗi akrama kallan a gani kuma yanzu suna ta neman kujerar ma yau in aka bude za a iya ƙara samun adadin waɗannan mutane dan su mutanen mu ana son su biya da wuri amma wani dan kasuwa ne sai ga shi wannan miliyan 9 aka ban masa a hannunsa ya rage saura wata ɗaya a tafi zai iya juya tai kuma samun wata taran a ciki shi yasa ba sa son biya da wuri amma abu ya zo ƙarshe sai an kusa rufewa kuma kaga alhazai suna ta tahowa har a rufe wasu yanzu nan da za a ce an bude an sake bada dama mutane masu son tafiya su kawo kuɗin su ina gaya maka sai an ninka waɗanda suka biya to da an yi imani an yadda an gaskata Allah an gaskata manzansa an yadda da musulunci an yadda da abin da Allah ya faɗa ba a jin wannan kuɗin da ake kashewa asara ne wanda suke ganin kamar muna ta ɗiban kuɗi muna zuwa aikin haji to mun je din masu ɗiban kuɗin su je su ga Fir'auna fa ha gani yanzu Fir'auna da muka je Masar aka ce mana Fir'auna baya nan baya Masar nace to yana ina aka ce an masa visa an masa passport an tafi da shi Faransa kasar Faransa ce aka bata a ran Fir'auna yanzu ita take ta ake ta layi tura suke kai kuɗi su je su ga Fir'auna Ramses Sani nace ina yake a Masar aka ce ai wata ƙasa ta ara an masa passport an masa visa an kai shi abin nan to kaga wani zai je kashe kuɗi ya je Faransa ya je ga Fir'auna in ka je ka gaji kai ibada ka samu lada mu kuɗin da ake kashe wani ake ta tafiya yawon duniya da masu zuwa ganin sabin wonders da masu tafiya kaza duk ba abin nan bane da masu zuwa su je su ga agogon Faransa ko su je su ga abin nan din cocin Italy ko su je su ga kabari a India ko su je su ga gurin yan kokawa Italy ko su je Rome su ga kaza waɗannan sabbin wanda sun kwanci je su ga katanga China duk waɗannan su ba su asara ba ce sun yi asara kuɗi sai mutumin da ya tafi aikin haji ya je bauta Allah kuma ya ga tarihin na dubunnan shekaru ga su kuma ya bauta Allah saboda haka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku ci gaba da yin haji da umara ku manta da su domin haji da umara yana kauda talauci sannan kuma yana kankare zunubi sai ce kama yan filkiru khabasal hadidi wa zahab kamar yadda in aka je zuga zigi na makera aka sa zinare ana kode shi a koda shi a kera shi ya fese ya haske ya kyau to haka nan jikin mutum da imanin sa yake dawa in yana hajji yana umara kuma yace walaysa lil hajjati al mabrurati thawabun illa al janna sannan hajji kubutacciya da aka yi ta akan dokokin da aka shimfida wace ba yi ta jayyaci yasa kaga tunda ka biya kuɗi da yawa ya kamata ka koyi aikin haji shi yasa ga hukumomi a jahohi da matakin tarayya ake kafa hukuma ta malaman bita din nan ƙwararru ne wanda sun yi aikin haji a aikace kuma sun karanta aikin haji su ake ɗauka su dinga tafiya tare da alhazai suna koya musu duk wata gaba malaman bita nan sun ƙware wajen baka shawarar ya za ka yi in dai kana tambaya malaman bita to ba za ka yi asarar zuwan ka aikin haji ba ka yi asarar kuɗin ka domin in baka yi abin akan ilimi ba ka je kawai kana yin abu yadda ka ga dama amma malaman bita suna nan birjik kuma an musu uniform din su daban kuma za ka ga duk malaman mafi yawa suna zuwa aikin haji ko ina za ka ga malami akan wata kwana ce ne akrama kalla ina da tambaya dama abin da ya kai shi kenan kai masa tambaya gaya ma na yi kaza mai hukuncin sa na ƙara kaza kuma nan din ma sai an yi ta zuwa bita bayan bita da ake ta zuwa hukuma alhazai ta kowace jiha jihohin nan duka suna shirya bita hukuma alhazai ta ƙasa tana shirya bita sannan kuma za ka ga malaman haji ya taho a kan mimbarori ne a gidajen rediyo ne ana ta bayani ga littafai ga cd haba malam ka ce ba ka iya ba idan ba ka saurare gashi nan karatu ko ina ana ta yi da inda aka yi ittifaqi da inda aka yi sabani duk an koya maka kuma ka je ka gani aikace kuma ga malaman suna tare da kai su can ma da yake har ma har ma abin nan phone ake da shi na fatawa ga malaman ajiye su a harami kawai in baka gane ba ga mai jin Hausa ga mai jin Larabci ga mai jin Turanci ga mai jin Indiyanci ga mai jin rayen China duka malamai ne ga suna ajere an dibo su da kasashe daban-daban dauke su aiki lokacin haji kawai ka shiga kawai gashi na zaga an sa fatawa wajen fatawa ne kawai ka shiga da ka shiga ba kowane yare ka iya koyi wani wanda ya yaran azauni a ce da wani yare kake so amsa maka fatawa da Turanci ko da Larabci ko da Hausa in ka ce da Hausa a ce kai malam zo ga wannan naku ne Bahaushe in ka zo da Turanci ga wani baturen malami ta in ka zo da yaren Indiyanci ga wani ba Indiyana in ka wani kuma shi kadai ga yana jin yare bakwai dama kuma daga cikin aikin wannan gudun tunda har kafin gore ne na fassara ana neman wanda ake dauka wadanda suke jin yarurruka da yawa wani sai kaga shi kadai yana jin yare bakwai ko takwas to zaka sai ce maka da kowanne ka je baka amsa to kaga ba hujjar da mutum zai je ya je haji da jahilci ko ya je haji bai san me yake yi ba dole ne ka tsaya kai haji da ilimi ka yi shi da ka'ida kuma ka yi shi yadda aka saka shi sa zamu ga wato malamai suke tanana ta wannan cewa ayi haji aje haji kuma je bita a kuma ji a koyi yadda za a yi aikin haji sannan taqwa ita taqwa din nan zaka ga a cikin aikin haji Allah ta'ala muka duba ayon aikin haji a cikin suratul baqara da cikin suratul hajj zamu ga kalmomin taqwa tana yawan maimaituwa a cikin aikin haji a gani kamar a cikin aya ta 196 Allah ta ce wattaqullaha wa alamu annallaha shadidul iqab sai ce alhajj ashhurun ma'lumat a gani ana cikin aikin haka aka ce ku faji tsoron Allah kuma fa ku sani haqiqa Allah ta'ala mai tsananin ukuba ne ana tsakar aikin haji akai wannan bayani sannan ka zo kuma suratul baqara aya ta 197 watazawwadu fa inna khayraz zad at-taqwa wattaquni ya ulil albab yace ku yi guziri mafi alherin guziri tsoron Allah kuma ku ji tsoro na ya ku masu hankali ashe hankali shi yake nuna maka ka san waye Allah in baka san Allah ba to kai ma wakaci ne komai gaskiya komai ilimin ka komai professorcin ka da ilimin ka in dai a cikin ilimin ka ba sanin Allah to kai shiririta ace ka san komai amma baka san Allah ba ka je kai ilimin sanin kasa ko sanin halitta ko sanin kaza amma baka san wanda ya halitta ba kai ilimin sanin duniya amma baka san baka ilimin wanda ya duniyar ba to wannan irin shiririta yafi wannan ha gani sannan zamu ga a cikin dai aya ta 203 karshen ayoyin da suka magana akan aikin haji suratul baqara sai Allah ya ce wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tushruna ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah ta'ala gare shi za a tattara ku kaga ana cikin aikin haji da aka zo karshen ayoyin aikin haji sai aka sake jaddada taqwa aka bude da taqwa ana tsakan bayani akai magana akan taqwa hakan kuma suratul haji aya ta 20-32 Allah ce wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulubi wanda ya girmama alamomi da sha'air na addinin Allah akwai na fili akwai na boye wannan alama ce ta samun taqwa a cikin zuciyarsa kaga taqwa ta sake zuwa haka an ka tafi da aya ta 37 a suratul hajj Allah ta ce layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum sai yace naman da jinin ba shi yake samun Allah ba dabbobin da ake yankawa na hadaya ka ga rago miliyan an yanka shi rago miliyan fa zaka gani gashi nan barci duk an yanka kawai so ake wani yazo ya dauka ya je ya cinye alhazai sun yi layya wajen alhazai miliyan 3 suke wata lokaci guda ga an yanka rago miliyan 1 kane sun zo suna ta dauka suna nama to Allah ya ce wannan ragunan da shanu da raquma da ake yankawa a lokacin hadaya ba naman fa ba Allah ake ba naman ba jinin ko ba shi ake amfani da shi ba walakin yanaluhu taqwa minku ku yi don Allah din nan shi Allah yake so to ko bayan an yi can fa duk kuma kasashen musulmi kuma ana yin layya kuma ga shi can an yi hadaya nan kuma gashi ana layya a layyan nan sai ka ga wani gurin wato an samu an yanka yanzu misali kamar Kano ka dauka mu miliyan 25 da ake cewa mutum miliyan 1 ne kadai za su iya yin layya to mutum miliyan 1 nan fa sai an yanka rago miliyan 1 to rago miliyan 1 in aka yanka zai iya ce da mutum miliyan 20 domin kowane rago 1 zai iya ciyar da mutum 25 su ci su koshi da nama. Saboda haka mutum miliyan ɗaya suka yanka raguna za su iya ciyar da mutum miliyan 24. Kama ai a fitar da zakkar kono ce, duk wanda ya fitar da kwano ɗaya na shinkafa ya ba wani, kwanon shinkafa ɗaya zai iya ciyar da mutum 10. Saboda haka mutum miliyan ɗaya suka fitar da za su iya ciyar da miliyan 10 kwano ɗiɗi. Saboda haka kun ga maganar taƙawa ta yi ta nan. Kuma taƙawar nan dama ita Allah ya taimaitawa wa qad wassayna alladhina utita min qabli wa iyyakum an tattaqullah. Taƙawar nan kuma a taƙaice shine imtisal al-awamir wa janabun nawahi. Yina yi bari na bari shine a dunkula alayla a cire amulai fasarar taƙawa. Da haka mai taƙawa alama da ake gane mai taƙawa ta farko shine yana yin abin da aka sa shi, kuma yana barin abin da aka ce ya bari. So in an ga kana yin abin da ba a sa ka ba, kuma kana barin abin da aka sa ka, to alama ce ta cewa baka da taqawa. Ita taqawa zaburar da kai za ta tunkuɗa ka, ta kora ka wajen yin abin da ya kamata da barin abin da bai kamata ba. Shi sa tana ran sayyidina Umar yana huduwa sai ya ce masa, ya amiru muna ka ji tsoron Allah, sai ya ce babu alheri ga wanda babu alheri idan ba a iya faɗa wannan kalma, sannan ko babu alheri ga wanda aka gaya masa wannan kalma bai aiki da ita ba. Sannan zikirullah manufa ta hudu shi zikirullah, ai zaka ga a cikin ibada ana cakuɗa ta, ana tafiya, ana gauraya ta ne, ana cuɗanya ta ne da wato ainihin ambaton Allah. Wa aqimus salata lizikri, kaga ana sallah ne ana ambaton Allah. Fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram, fadhkurullaha wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yadhkurullaha kaga liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kaga duk ambaton Allah ne, in ana jifa ana Allahu akbar, in ana dawafi ana ambaton Allah, in an zo wajen Hajar al-Aswadi Allahu akbar, in ana sa'ayi ambaton Allah yake, in ana dawafi ambaton Allah yake, in an dauko daga miƙati an to ambaton Allah yake, in an tafi Muzdalifa ambaton Allah yake, in an tafi Mina ambaton Allah yake, in an tafi Arfa ambaton Allah yake, an zo kwana Muzdalifa ambaton Allah yake, in ana jifa ambaton Allah yake, duk gabaki ɗaya ibadar ambaton Allah ake. Yanzu ka dauka cewa alhaji miliyan 3 ne za su yi aikin hajji bana, ko wani alhaji zai jefa tsakuwa 70, don ka buga 70 sau miliyan 3 miliyan 21, to akalla fa an ce Allahu akbar sau miliyan 21, in kowa ya jefa tsakuwa ya ce Allahu akbar, an ce Allahu akbar sau miliyan 21, to kaga ashe dan a yawaita ambaton Allah akai wannan. Shi yasa annabi ce innama ju'ila tawafu bil bait wa bis safa wal marwati wa ramyul jimari li iqamati zikrillahi azza wa jalla. A cikin hadisi ne zaci musulmai Imam Ahmad mai lambar 24351 yace an sanya dawafi da dakin Allah da kuma sa'i da ake tsakanin Safa da Marwa da kuma jifa da ake yi na jamra domin li iqamati zikrillah, don tsaye da ambaton Allah, don aita ambaton Allah ne. Daga kaga ambaton Allah, shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana sanar da ku ba mafi alherin ayyukanku, mafi tsarkin ayyukanku a wajen mahalicinku, mafi daukaka a wajen darajojinku, kuma mafi alheri a gare ku fiye da ku ba da kudin zinare da azurfa, kuma mafi alheri a gare ku game da makiyanku su fille muku wuya ko ku fille musu wuya. Sahabbai suka ji abin yayi girma, suka ce menene ya rasulullah? Ya ce zikrullahi ta'ala, ka tashi a cikin ambaton Allah, dinga kake ka dinga yawan ambaton Allah. Za ku ga in za a shiga gida ambaton Allah, in za a fito ambaton Allah, in za a kwanta ambaton Allah, in za a tashi ambaton Allah, in za a ci abinci an gama cin abinci, in ana cikin sallah ambaton Allah, in an gama sallah ambaton Allah, in za a kwanta, in za a tashi ambaton Allah, zikirin safe, zikirin yamma, zikirin shiga gida, zikirin fita, zikirin kwanciya, zikirin tashi, zikirin cin abinci, zikirin kaza, zikirin shiga masallaci fitowa, zikirin shiga banɗaki da fitowa, zikirin shiga kasuwa da fitowa, duka komai rayuwar musulmi a cikin ambaton Allah take da zikiri da addu'a. Shi sa ce li iqamati zikrillah, haka ambaton Allah shine wato mafi girma. Shi sa a hadisin Mu'adh dan Anas al-Juhani ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, yace wani jihadi yafi girman lada? Yace wanda aka fi ambaton Allah a ciki. Sai ce wani azumi yafi girma? Yace wanda aka fi ambaton Allah a ciki. Yace sallah fa? Yace ita ma wata aka ambaci Allah da ita, zakka fa? Ita ma haka, hajji fa, sadaka fa? Ko ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa aktharuhum lillahi zikra? Sai wato ita sai sai na baka yake cewa sai na Umar ya ba Hafsin zahaba zakiruna bi kulli khair, ya kama su ambaton Allah yadda shari'a ta koyar, kai sun kwashe lada waɗannan mutane. sai ya ce kwarai da gaske. Kaga ashe kenan, wato mutum ya sa wannan a ransa cewa in ya tafi aikin haji to ya tafi zikiri da ambaton Allah ne da addu'a, wanda su suka fi yawa a cikin aikin haji zikiri da ambaton Allah. Sannan karfafa imani, aikin haji kamar mun san imani yana karuwa yana raguwa, yana yin rauni kuma yana yin karfi. To ambaton Allah ku da da'a da tuba da kyakkyawan fuskanta zuwa ga Allah da kuma wato watsi da gafala da wasa da sako da zunubi, to wannan yana cikin abin da yake wato ƙara wa mutum imani. Shi kuma aikin haji an san dama guri ne da aka zo domin tsarkake zuciya, domin tsarkake wato rai, domin ƙara imani da kuma darussan da mutum zai koya da abubuwan da mutum zai ɗauka na wato ilimi da kuma ibada da dawafi da sa'ayi da kwanan Muzdalifa da wunin Mina da kwanan Muzdalifa da kwanakin Jifa, duka suna ƙara wa mutum wato imani ne. Domin kowace ibada ɗin nan kana tafiya kana dawafi, kowane taku da kake imanin ka ƙaruwa yake, ka taka a ƙara ma imani, ka taka akan kalima zunubi. In kana sa'ayi haka, in kana Jifa haka, in kana Muzdalifa haka, in kana Mina haka, in ka sha zanzam haka, ma zanzam lima shiriba lau, saboda a cikin ƙarin imani kake in kana wannan. Haka nan ƙarfafa wato zurfafa wato amsawa Allah ta'ala da ya ce wa azzimfin nasu bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik. Ka sanar da mutane aikin haji, ka ba da sanarwa wa mutane, ka yi shela ha gani ka yi kuwa, ka sanar da aikin haji za su zo maka mazaji, wato za su zo maka rijalan, anan yana nufin da ƙafa, shine jam'u rajil ne. Rijalan yana nufin jam'u rajil, za su zo maka da ƙafa. Yawan ya taɓa fassara ke cewa zo maka mazaji, za ka wai mata ba za su je ba kenan. Aka ce rijalan anan ba jam'u rajul ba ne, jam'u rajil ne, ma'ana za su zo maka da ƙafa. Wani da ƙafa zai je aikin haji. Wa ala kulli damir, damir shi ne taguwa mai ɗankwararren ciki wacce aka yi mata training ɗin doguwar tafiya. Ba a bata abinci da yawa ta ce ba, ta ɗan rame haka domin in ta yi ƙiba da yawa ba ta iya jure wahala. Ya atina min kulli fajjin amiq, za su zo maka daga dukkan wato hanya wacce take mai zurfi mai nisa, za su tawo daga guri mai nisa domin su amsa wannan kiran naka. A nan ne ma'anar sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jibril ya zo mai yace ya Muhammad mur ashabaka falyarfa'u aswatuhum bitalbiya, ka ce wa sahabbanka su daga murya suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, yace fa innaha min sha'airil hajj, domin wannan shine ma alamar hajjin. Aji duk motoci suna ta yi, a jirgi ana yi, a mota ana yi, a kan hanya ana yi, kuma haka in ka je hajjin haka za ka ji. Da aka tambaya ana me hajji, ya ce al'ajju wassajju, al'ajju shine ɗaga murya da talbiya, wassajju kuma shine a je a yanka dabbobi. Me yace ba min musulmin yulabbi, babu wanda zai ce labbaik allahumma labbaik illa labba man an yaminihi au an shimalihi min hajarin au shajarin au madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna, yace babu wani mutum da zai talbiya face duk wani abu da ke damansa ko yake hagunsa, wato na duwatsu ne ko na bishiyoyi ne ko na hogaye ne, hoge kenan, sai har zuwa ƙarshen inda ƙasa take ta nan gabar da yamma, sai sun amsa masa wannan talbiyar. Da haka ashe talbiyar nan da muke ashe ba ƙaramin lada gare ta ba, ko ba ƙaramin alheri take ɗauke da shi ba. Sannan na gaba shine wato shuhudu manafi'ul hajji, yashhadu manafi'a lahu. Kalmar manafi'a kamar lamu ta'lil ne, don su halarci amfaninsu. Abdullah ibn Abbas yace amfanin duniya ne da amfanin lahira. In ka je ka yi kasuwanci ka samu amfanin duniya, in ka siyo abu ko ka siyar da abu, da haji za ka ga wasu ƙasashe akan ba su dama su tafi da kilo ɗinsu. Mu ban san kilon mu ya ake da shi ko ba, ba mu kilo ne in za mu tafi. Su akan ba su kilo, ya ga wasu sun tafi da kaya su je su siyar, kuma su taho da kaya su taho da shi. Mu ba mu da wayewar tafiya da kaya. Alhajin mu kawai shi dai burinsa ya sauke ibada. Amma wasu ƙasashe za ka ga suna yin kasuwanci sosai, ana ba su kilo 50-50 ko kilo 40-40, tun daga iyafa za ka ga sun sai murguna-murgunan jikuna, sun zuba kayansu a ciki na siyarwa, su je su sauka a can su siyar, kuma za su taho kuma su siyo. Haka tafiyar su riba, dawowar su riba. Ta amma mu alhazan mu gaskiya ana ga watakila saboda ka aje a samu matsala ma a wajen tafi da kayan. Da gashi yanzu ma ƴan kwaya suna saka alhazai kwaya. A gani an sha kama mutane dan da wuya alhaji dai naga sai ya sa kwaya amma wani bai da wayewa sai wani ya ce ma rike mun jakan na iya fa shi yasa an kana da wayewa za ka yi tafiya kada ka kuskure ne ya ce ma ga sako kai ko kuma ga sako kawo duka ce a ai ni ba sakon wani nazo karba ba kuma sakon wani nazo ka ba saboda ka san me ya cikin sakon ba zai iya saka kwaya ya baka a sa sunan ka sai kuma daga baya a samu matsala da haka kakkai kunya anan kakkai jinawi kace a ba na karba an hana ni karba sako a shikenan ba waya na kace baba na a gani kuma ga waye saka kira shi kai ba ga magana ta kare da gina sannan zaka tuno halin annabawa annabawa da suka je suka yi aiki a wannan guri to mutum zai tuno da su musamman kuma annabi Ibrahim da annabi Isma'il da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa sallafi masjidil khaifi 70 nabiyan wannan hadisi ne haƙi a cikin musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa 70 ne suka zo gurin nan suka yi ibada a lokaci daban-daban wallahi ce ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadi saboda zaka tituno a can gurin wattakhizu min maqami ibrahim musalla in ka zo maqami ibrahim zaka tuno da annabi ibrahim wa izir fa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna zaka tuno da in ka zo zanzan zaka tuno da yadda malaika jibril ya zo aka sama wa annabi isma'il ruwan sha in ka zo wajen safa da marwa zaka tuno da hajara lokacin da take kai komo tana nema wa ɗayanta wato abin nan ɗanta ruwa haka in ka zo wajen addu'ar arfa zaka tuno da addu'a da tafi kowace addu'a tsada a cikin addu'o'in da annabawa suka yi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir haka nan kuma in ka zo wato wajen manasik zaka ga wurin jifa zaka tuno da cewa annabi Ibrahim shine ya fara yin jifan nan ya jefa shedan a wannan guri sannan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hajjin ba za ta yi ba sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ce li ta'khudhu anni manasikakum hadisin muslim hadisin jabir wanda muslim ya fitar yace nayi haka ne domin ku koyi yadda nake aikin haji da haka aikin haji kai kokari hajin ka tayi kamanceceniya da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji shi yasa sai da Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka sayyidina Umar yazo kan dutse yace kai wannan dutse ne na san al-hajar aswad dutse ne akan kanka a karan kanka a matsayin ka na dutse ba za ka iya amfana da mutum ko ka cuce shi ba amma na ga manzo Allah sai ya sumbace ka da haka ni ma na sumbace ka haka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine asali to kaga wannan aikin haji zai nuna maka ka koyo ka koyi a rayuwarka cewa kakai addini yadda kaga dama kai addini yadda aka saka da kuma sanda aka saka da yadda aka saka ka shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan saba mushrikai dama mushrikai sune waɗanda suke hada Allah da abokin tarayya a cikin bauta don ka ji haji zaka ga tsantsan bauta ake ga Allah babu haƙin kowa a ciki sai na Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yaje sai yace nan ga Allah abin da yace ai nan ga inda Allah yace ai nan ga inda Allah yace ai to da ka mutun zai koyo wannan to da ka dawo gida shikenan duk abin da zaka ce kace ya Allah yace ai ya manzo Allah yace ai ka koyi wannan ka zama wayayyen alhaji yanzu ba wanda zai ƙara zuwa idan fare ka da sunan addini tunda ka je ka yi haji ka ga yadda ake karɓar umarni daga wato shi yasa annabi ya ce ala kullu shay'in min amri jahiliya ta ta qadamayya mawdu'un ce duk wani abu da yake na al'amarin jahiliya yana karkashin kafata haka an riga an yi watsi da shi babu wani abu ko wani zamanin jahiliya da za su sake aikata kuma yace mafi jin wani mafi wanda Allah baya so a cikin mutane guda uku ne akwai mai ilhadi a cikin harami akwai mai neman ya raya sunna ta jahiliya a cikin musulunci akwai kuma wanda yake neman ya kashe wani ba tare da haƙi ba waɗannan abun guda uku Allah ta'ala masu yin su baya son su ko kada haka mulhidun fil haram ka je harami kai ilhaji kai shishigi ka karkace kai saba Allah a cikin harami to Allah baya son ka wa mutajin fil islam sunnati da kuma wanda zai zo a musulunci an daina abu mummuna shi yazo ya raya shi ko kuma ana yin abu kyakkyawa ya kashe shi saboda haka kada mutum ya kuskura addini ba na kowa bane na Allah ne in za yi addini kace a gaya maka ya Allah yace ayya bazo Allah yace ai kakka ji nauyin kowa kakka ji tsoron kowa akan harka addini ba mujamala saboda an je lahira baka yi ba kaga ba za ka zo ka ce wani ne ya hana ni ba tunda ba shi ba a turo maka shi ba ko ba a sauka masa da littafi ba ko baka ga sunan sa a cikin littafin Allah ba Muhammadur Rasulullah ka gani a cikin suratul Fatiha ma Muhammadu illa rasulun qadir duk suna annabi ka gani zaka ba annabi ba ka tsaga shi kadai ne zaka bi go wan duk wanda ba annabi zai nuna maka ba kawai ka rabu da shi kawai je ranar kiyama kun haɗu tunda shi ba aiko maka shi ba kaga ba za a neme ba za ma a tambaye ka shi ba za ka tambaye ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah za ka tsaya ana ya Allah yace ayi ya manzon Allah ya koyar da yadda za a yi fada yi ko aikatawa yi ko kuma yi akai ya bari ko ya goyi baya sannan yana tuna mutun lahira tuna lahiran nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tashi mutane ranar alkiyama kamar yadda aka haife su saka ba wanda zai je gaban Allah da wani abu sai aikin sa aikin ka kadai zaka je gaban Allah da shi kuma kai zai maka hisabi sannan kuma kamar yadda muka faɗa mutun zai koyi yan uwantaka zaka ga bakake zaka ga farare zaka ga mutane sun hadu a guri guda a rana daya da tufafi iri daya manufar su daya abun bautan su daya aikin su iri daya alqiblar su daya abun koyin su daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadu a cikin guri daya a rana daya da tufafi daya suna ambaton Allah daya da kalma daya suna labbaika allahumma labbaika ya ku mutane hakika na halice ku daga maza da mata na sanya ku shu'uban wa qaba'ila don ku fahimci don ku san juna mafi girman ku a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah ya ku mutane hakika mahalicin ku ɗaya ne baban ku ɗaya ne ba wani fifiko na fari akan baki ko na baki akan fari ko na balarabi akan ajami ko kuma ajami akan balarabi sai da tsoron Allah na shaidar jama'a ku rike wannan ku sani a aikin Hajji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace kowa ya zama ɗaya wanda yafi daraja ko wanda yafi tsoron Allah kada wani ya maka barazana shi dan wani ko jika wani in dai baya son Allah da manzansa to kawai ka mai da shi baya ga dai tabbar ya danin ta isa hujja kaga Abu Lahabin gashi na kusani amma da yake manzon Allah shikenan ya koma na nesa sannan mutum yakan koyi dabi'u masu kyau aikin haji shi yasa Allah ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala waɗannan dabi'o'i ne marasa kyau to kaga haji yana gyara tarbiyyar mutane man hajja falan yarfuku walam yafsuk kaga arrafasu wal fusuku duk an kore su kuma ana tafiya annabi yana as-sakinata sakinata ku dinga tafiya a nitsi kuma yace kada ɗayan ku ya kashe ɗan uwansa in ga ya muku waye mu'mini shine wanda mutane suka amince masa bisa dukiyoyin su da rayukansu musulmin kwarai shine wanda musulmi suka kubucewa daga harshen sa da kuma hannun sa yace ya Umar kaka ganka kakkarfa ka dinga tuntunkuɗa mutane a wajen dawafi to in zaga saboda karfin sa sai yace sai ya ji ya taba hajjar aswadi ya make wancan ya bige wancan haka wani kakkarfa na ga ya taho yana taho fasa mutane baki da hanci haka yake bige wannan ya faɗi bige wannan zan je wani ci a kyale shi ai wani in fam bai fushi ne yanzu kana taba shi zaka yi man nasiha ya kai ma naushi sai a ce an ga malan suna naushe naushe a harami da aka aba da shi da wani ya kyale shi kawai in ya gama a masa nasiha an san shi wai shi ya rantsi sai ya je ya taba gurin ga fa an yi ci kowa ga irin yan canan nan su kuma yan gajeru a gaban ka zaka yi take ka ta bige su ma baka gansu ba saboda haka nan gurin ba gurin nuna karfi bane ba gurin nuna zuciya ba kana taiwa wani zai taka ka a baya wani ya hankade ka wani ne ga ya tuhu yana ba ka fuka dauke shi ka cilla shi can baya ba ko kai masa naushi ɗaya a neme shi a rasa amma ga diya tattake ka to guri ne na hakuri kakka ce ai tunda ina da karfi bari ne amfani da shi ba wajen naushi da duka da hankada mutane da tuntunkuɗa mutane da jiwa mutane rauni bane yasa yace masa ya Umar innaka rajulun qawi ya Umar innaka rajulun qawi la tuzahim ala alhajar yace kakka je kai turmutsitsiniya sai ka taba hajar aswad fa tu'ziya da'ifa anan zaka cutar da mai rauni wa in wajadta khalwatan in ka samu ba kowa ko ka samu dan kafa fastalimhu kaje ka sumbace shi wa illa fastaqbilhu in ka ga ba zaka iya zuwa ka taba shi ba to ka fuskance shi fa halil wa kabbir kace la ilaha illa allah wallahu akbar shikenan ka wuce fa halil wa kabbir yake haka ka fuskace shi kace allahu akbar la ilaha illa allah sai ka wuce ka ci gaba kada mutum ya amfani da karfin sa ya jijjiwa mutane rauni ya bubbuge mutane sanan wasu iya da muka ce Allah ya ce za'alnakum ummatan wasafa shi yasa da aka zo jifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce takko mun abin da zan jifa aka dauko dutsen da bai fi girman gujiya ba yace to haka ake so kan mutum ya je ga ai an ce za a jifa shi dan kaga wani ya dauko rabin bulo wai shi tunda an ce shi dan za a jifa bari ya dauki kato ya buga shi dan da karfi ai tsakuwa ce fa duka wata fi girman gujiya ko gyada ba da yasa ake jifa saboda ba gului ake addini ba ibada ake ba ba wai katan abin ne shine yake ba da fa'ida ba shi yasa nan zai yake ta iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluwa fi din na ja kunnan ku daina wuce gona da iri domin abin da ya halaka nan suka gabace ku sai a ce su dai sai su biyu ha gani in an sa su sai su kara guluwi kenan la tagalu fi dinikum wasana abu na karshe shine mutum ya dinga jin ni'imar Allah yana tuna nima Allah yana godewa Allah yasa ya ce laysa alaikum ja'an tutugu fadl min fa'iza afatun min arfat fadhkuru la inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wadannan sune wato maqasid guda 15 da muke bayani akan wato masu zuwa aikin haji muna fata alhazamu Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya insha Allah kuma za mu ƙara bayani akan su kuma manufofin wato wasu manya-manyan abubuwa da ake kira alhajj wa tahzibun nufus su kuma guda 14 ne za mu bayanin su insha Allah sati mai zuwa tun yanzu ana daidai aikin haji to abinda za mu yi da hankali akan sa shine yadda za a taimakawa alhazai da masu tafiya haji da shawarwarin yadda za su je su aikin hajin su a samu nasara yi wa ƙasa addu'a yi wa al'umma addu'a wannan ƙasar tamu tana buƙatar addu'a a ci gaba da addu'a Allah ya gyara mana komai na ƙasar nan tattalin arzikin mu siyasa mu zamantakewar mu malaman mu shugabannin mu ƴaƴan mu matan mu zuriyar mu duka kowa ai masa addu'a Allah ya gyara mu gabaki daya ba lokaci ne na la'ana da tsinuwa da zagewa saboda kana ta la'anan kai ma kanka da take dawowa saboda duk mu ne din daidai ko ka goyi ba ko an yi da kai ko an ci da kai ko an sha da kai ko ka goyi ba zo da haka mai hukunka ce Allah ya tsine ya ce Allah ya gyara ne har zai tsine din to ya gyara Imam Ahmad ya ce ina da addu'a da zan yi Allah ya gyara mana al'umma mu ya gyara mana shugabannin mu to ita zan yi yafi ma ne wa kaina saboda in shugabanni suka gyara al'umma za ta gyaru in shugabanni suka lalace al'umma wahala take sha haka muna fata Allah ya gyara mana ƙasar mu ya gyara mana shugabannin mu ya ba mu shugabanni na ƙware na gari waɗanda za su tafi da abu yadda zai wa kowa sauki kuma a samu zaman lafiya da cigaba wassalamu alaikum